Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan daren Litinin 18 ga watan Fabrairu shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 19, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ko ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a barkanmu da dare. Baba Yakub Makire ne tare da Sarfilu Hashim Gumal. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri damu. To kowa ko ga wajen labarai za ku ji cewar fadarar shugaban ƙasar Najeriya ta kare kalaman da shugaba Muhammadu Buhari ya yi akan kashedi cewa a harbi duk wanda zai sata akwatin zabe. Za ku kuma ji kokawa da wasu 'yan kasuwa a jihar Oyo suka yi akan wato rashin ciniki biyo bayan daga zabe da aka yi a ranar Asabar wadda ta gabata. Akan haka dai kuma za mu ba ku dama ku kira ku nuna mana yadda dage zaben ya shafe ku a duk inda kuke a cikin Najeriya. Lambobin mu kamar kullum su ne 202-205-6555. Muna kuma dauke da labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumal. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya umarci 'yan sanda da sojoji su nuna rashin imani ga duk wanda suka kama yana ƙoƙarin kawo katsalandan harkar zaben da aka ɗage na shugaban ƙasa. Da daren ranar Juma'a, hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta bayar da sanarwar ɗage zaben har na tsawon mako guda. 'Yan sa'o'i kalilan kafin a fara yin zaben a rumfunan zaɓe miliyan 84 a faɗin ƙasar. INEC ta ce za a gudanar da zaben shugaban ƙasar ranar Asabar ɗin nan mai zuwa. Yayin da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jiha kuma shi kuma ya koma ranar 9 ga watan Maris, bayan da ta ce ta lura da wasu batutuwa da suka shafi shirye-shiryen zaɓe. Da yake magana yau Litinin a wani taron gaggawa na shugabannin da masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC a Abuja, shugaba Buhari ya zargi hukumar INEC da matuƙar rashin gazawa, ya kuma yi gargaɗin ga duk wani da yake ƙoƙarin satar akwatin zaɓe ko lalata kayan aikin zaɓe. Jam'iyyar Buhari ta APC da kuma babbar jam'iyyar adawa ta PDP sun zargi junansu da ƙoƙarin yin magudi, wato magudin zaɓe. Shugaban ƙasar dai yana fuskantar babban ƙalubale daga ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta PDP Atiku Abubakar. An shirya yau Litinin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump zai gargaɗi jami'an sojojin ƙasar Venezuela da cewa su kasance cikin talauci idan har suka ci gaba da goyon bayan shugaban ƙasa na 'yan gurguzu Nicolas Maduro, maimakon shugaban riƙon ƙwarya da Amurka ke mara baya Juan Guaido. Gabannin jawabin da shugaban zai yi wa al'ummar Venezuela da ke zaune a birnin Miami. Fadar White House ta ce Amurka tana sane da inda jami'an soja da iyalansu ke ɓoye kuɗaɗensu a duk faɗin duniya. Ta kuma ce Trump zai bayyana cewa jami'an sojojin Venezuela suna da zaɓi su bi tafarkin demokaraɗiyya saboda rayuwarsu da kuma rayuwar iyalansu, ko kuma su rasa duk abin da suke da shi. White House ta ce Trump zai bayyana goyon bayansa ga Guaido, shugaban majalisar dokoki wanda Amurka da wasu ƙasashen Turai da kuma ƙasashen kudancin Amurka ke ɗauka a matsayin shugaban riƙon ƙwarya a Caracas. Har yanzu dai Maduro na samun goyon baya daga Rasha da kuma China. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Sudan ta Kudu ta ce a farkon watan Maris za ta fara ɗaukar albashin kwana ɗaya daga ma'aikatan gwamnati a duk wata, domin ya taimaka wajen biyan tabbatar da yarjejeniyar zaman lafiya da ke ƙoƙarin kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar. Sai dai wasu masu saka ido sun nuna shakku kan yadda hakan zai yi aiki. Duk da haka, yawancin ma'aikatan gwamnati sun kwashe watanni ba a biya su albashinsu ba. Garan Dimabiu, ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar adawa ta SPLM, ƙungiyar da ta saka hannu a yarjejeniyar samar da zaman lafiya, ta ce sanarwar da gwamnati ta yi rerin wayo ne ga al'ummar ƙasar. Ministan labarai na Sudan ta Kudu, Michael Mukwe, shi ne ya sanarwar cirewa ma'aikatan kuɗin albashinsu a makon da ya gabata a Juba. Yana mai cewa za a ci gaba da cirewa har zuwa watan Yuni, kuma zai iya samar da kuɗi dala miliyan 38. Za a yi amfani da kuɗin ne ta hanyar bayar da horo da kuma samar da kayan aiki ga sojojin ƙasar da dai sauran wasu abubuwa. Daga ƙarshe, fadar shugaban ƙasar Amurka ta White House ta kare matakin da shugaba Donald Trump ya ɗauka na ayyana dokar ta bace akan iyakar Amurka da Mexico yayin da wasu jihohi ke shirin daukar batun zuwa kotu haka kuma ƴan jam'iyyar Democrat na majalisu na shirin kada ƙuri'ar rashin amincewa da matakin shugaban zai iya zabar yin watsi da wannan matsala amma ya ki zabar hakan a cewar mai bayar Trump shawara kan harkokin bakin haure Stephen Miller ya faɗa wa gidan talabijin na Fox News jiya Lahadi Mila ya cike tsohon shugaban kasa na jam'iyyar Republican George W. Bush kan abin da ya kira watsi da muradan Amurka na kusan kwashi shekaru 20 lokacin da bakin haure ke tsallaka iyakar Amurka wanda yawan su ya ninka waɗanda suke shigowa a yanzu amma Mila ya ce ƙarshen magana shine ba za ta iya samun kasa mai ƙarfin gaske ba ba tare da kare iyaka ba yace matakin da Trump ya dauka na kare iyakokin Amurka da shigar bakin haure barazana ce ga kasar mu Trump da ya ayyana dokar ta ɓaci ne tun ranar Juma'a domin zagaye wa amincewar majalisa wadda ta hana shi kuɗin da ya bukata har dala biliyan 5.7 domin gina bango duk da cewa ta amince masa da dala biliyan 1.3 don samar da shinge da zai kare tsawon kilomita kusan 90 akan iyakar
Labaran duniya kenan kuka saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuma dalla, yayin da ƴan adawa da wasu ƴan Najeriya ke ci gaba da Allah wadai da kalaman shugaban kasa Muhammadu Buhari cewa a nuna rashin imani ga duk wanda ya sata akwatin zabe a ranar zabe. Fadar shugaban kasa da kuma manya daga jam'iyyar APC mai mulki sun kare kalaman na shugaban kasa Malam Garba Shehu Kakaki ne a fadar shugaban kasar yayi wa Umar Faruk Musa karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aika mana
to wannan magana da yayi ba mamaki tunda halin da ake ciki na siyasa ne an dauki ma'ana ta siyasa ambata hakika shugaban Muhammadu Buhari gargadi yake ga ƴan banga da masu zuwa suna batar akwatin kuri'a ko takaddun zabe su gudu da su dan su je wataƙila su dangwala hannu a yi cuta ko a sa wani ya ci ba yadda jama'a suke so ba kowa ya san irin wannan abubuwa da suke faruwa a wasu jihohi musamman jihohi da suke kudu maso kudu ko kudu maso gabas ko kuma wasu yankuna da suke arewa wato ta tsakiya jihohin da suke waɗannan gurare saboda haka wannan abu ba sabo ba ne banda shugaba Muhammadu Buhari yake cewa duk wanda yake shirin ya yi irin wannan to ya shirya daga wannan ba zai sake gidansa ba ya kwashi kashin sa hannu saboda haka mun dauka ana ba shi wata ma'ana cewa a harbi ba tare da akwai doka.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Malam Umar Sani daya da cikin manajojin kamfeni na Atiku Abubakar dan takarar mukamin shugaban kasar Najeriya a jam'iyyar PDP wanda na tambaya. Malam Umar ina so kai la'akari da cewar ai ba zai so a kashe magoya bayansa ba. Kuma bai ce sai in ƴan jam'iyyar adawa ne suka yi wannan za a ɗauki wani mataki a kansu ba shina nuhin duk wanda ya yi ba gani ya fi zama kamar gargaɗi fiye da abin da kuka ba da fasara cewa yana nuhin a kashe ne kuma tun da su sojoji ko ƴan sanda haka kawai ba su kashe mutum sai an kai shi gaban kuliya a bisa ga dokokin aikinsu.
Jawabin da ya yi wannan ya nuna cewa bai shafi maganan magoya bayan shi ko ba magoya bayan shi ba ne ya yi magana ne duk wanda ya yi wannan. Ya kuka da kanshi a bakin ranshi saboda haka maganan bai shafi abu mu maganan da muke ba muna maganan cewa ba shi da daman ya yi jawabi bane ko ya tsorata amma mu muna nuna cewa ya kamata komai za a yi a tabbatar da cewa akwai kundin tsarin mulki na ƙasa kuma a bita abin da ta ce abin da kundin tsarin mulki ta ce ya ce shi ne idan an samu mutum yana laifi a kamo shi a tuhume shi sannan a gabatar da shi a gaban kuriya to in aka bi wannan tsari to ba mu da matsala amma idan aka ce za a bakin ran mutum a harbe shi to kaga wannan ya shiga wata hanya wanda kuma mu ba mu yarda da shi ba kuma mun dauke shi ya yi abu da ne a ja layi ne da tsarin mulki sannan ya koma ya sanya rigan sojansa yana so ya nuna cewa shi soja ne.
Umar Sani kenan daya da cikin jami'an yada labarai na Atiku Abubakar dan takarar mukamin shugaban kasar Najeriya a inuwar jam'iyyar PDP. Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Toma da la'agai da Umar Faruk Musa.
'Yan Najeriya da yana ci gaba da bayyana yadda ɗage zaɓe ya shafi harkokin su na yau da kullum, musamman ma masu sayar da sayarwa. Wakilin mu Hassan Umar Tambuwal ya jiyo bana ta bakin wasu 'yan kasuwa a jihar Oyo, ga kuma rahoton da ya aiko mana akan haka.
A sakamakon daga babban zaben Najeriya da hukumar zaben Najeriya ta yi, wasu 'yan kasuwa na ci gaba da korafin cewa ba su samun ciniki a jihar Oyo.
Ali Sambogode, nake wannan zabe ya kasuwanci. Allah ka san ci gaskiya ya kasa kwarai da saboda mutane dama sun bar kasuwa da sunan zaje su yi zabe, sai zama zabin nan kuma an kada ne kare kusan biyu da wani abu. Kace an daga, kaga wasu zuwa ne su ba su daman dawa su yi kasuwanci. Ko mina nan yayi sai zuwa. Gaskiya ba ka san wajen wannan daga zabin da an kai ba gaskiya. Kana ne wannan daga zabe ya dakushe muku kasuwa.
Wallahi koyar da gaske saboda mutane dama sun waje sun je wurin zabe ba mutane wallahi
ba ciniki kenan
wallahi ba ciniki yanzu nan
Allah ba ku wallahi ya kasuwanci da aka daga zabe
wallahi babu ciniki ba komai komai ya shuru talakawa mu suna damuwa an ja zabe na gaba
to kana ganin wannan daga zabe shi kawo rashin kasuwa
shine
shi ko tsohon gwamnatin jihar Sokoto Sanata Aliyu Magatakardawa Mako yace daga zaben yana da takeici
to gaskiya Hassan wannan abu ne mai ban haushi saboda kamata a san cewa akwai matsala kafin lokacin aka fadi an dage zabe gogo an da lokaci shi da shekara daya ana shirin wannan zabe an san lokaci an rana an san me yake kwata me ba kwata ina tuna ko lokacin da aka fosa bajin ta dawo da gogo don a tabbatar addu'a ban cikin bada nan nan ko adin nan ai yin zabe an baya sai daga ko auyukan da zai an dage sai wannan ba ku ba shi ba mutu ga sanar da me ya ku jama'a su ya ku da wannan abu da faru ya dauke shi ga kaddar wannan Allah kuma ai shirin din zabe rana rana da kwata gaba cikin limana da sanin ya kamata
ranke dade hukumar zabe ta ce ba lafinta bane lafin aikin sufuri ne da aka samu matsala ba ku ganin cewa ita ma tana da hujja
ba ta da hujja ai wannan kamata ya tsan da haka tun kafin ya faru ba sai ya faru sai awoyi kafin zabe ba domin abin sa abu ne wanda aka san ana yi ga an san ga lokacin da zai kuma ga ran zai shi ban yiwa sai ina ko wanda dan kasa san ba sani ba sai ya lokacin gaskiya tsara da me ba ta mai zabe lafiya kuma ga lafiya kuma Allah ya sa mai nasara
to ranke dai ko akwai wani sako ga jama'a da kuma su hukumar zabe
sako na shine ina nufin rukun jama'a su haƙuri da wannan abu da ya faru kuma shirya ranar asar mai zuwa azuwa da cikin lamana sani ya kamata ita kuma zabe ya kamata nan gaba kada kauce ba faruwar haka don har ka ya zama rashin kulawa ta karshe ga hukuma ta ce sai awoyi kan zabe ya ce an daga zabe ta bayan haka 2015 an daga 2011 wannan abu bai da kyau
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla gaishe ka Hassan Umar Tambuwal kada dai a sha'afa ana shan waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 3 ne da minti 43 na rana a nan Washington lokaci ya kai da zamu ba ku dama ku kira ku bayyana mana yadda dage zaben Najeriya ya shafe ku a duk inda kuke a cikin kasar to kafin dai mu kai ga hakan bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji
Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su tun da jirin gimbin nan yamani shi jirin gimbin ne ingila to ja kada da italiya in yi dan foka ya kariya bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan kaza ga cikin Lagos kuma ga ba ta shin ga laina shin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin su wai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolaran da ne jirgin sama mai rigujin tsiya kaga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa don muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce ka sa in ba hanya za ka yi dan haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya ye kaka sha'o magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ba ma.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To muna da kira daga jihar Zamfara. Wane ne a Zamfara?
Sunana Alhaji Bala Sumayi na farko kan hukuma ta Bangudu.
To Alhaji Bala, duniya na sarin ka.
Wato wannan maudu'i da yake na cewa abin da sa mu har ka daga zabe. Kan kawo mu zabe ba. Daga zabe saboda kowa ya faɗa lamarin da yake ya sai cikin dare kuma sai aka ce an dage. Kuma ga zarge-zarge sun shiga tsarin kani. Kazo wannan layin hukumar zaɓe ne don ba ta tashiya hukumar ta ce a yi zaɓe. Fatan mu dai Allah ya sa abin ya zama alheri gare mu.
To mun gode ƙwarai da gaske Alhaji Bala. Bari mu ɗauki wani kuma daga jihar Bauchi. Waye a Bauchi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Mun magana Kabiru Kebe daga Azare a jihar Bauchi, Najeriya.
To Malam Kabiru, bismillah.
Yawwa, a gaskiya daga zaɓen nan da aka yi mu bai ba mu bai zo mana da mamaki ba, kuma ba mu daga hankalinmu ba, mu talakawan Najeriya a kirye muke mu yi baba Buhari.
To ta yaya wannan daga zaɓen ya shafe ka?
Eh, to dama mun riga da mun gama redin din mu, shirye-shiryenmu duk za a yi zaɓe wa gari. To an ce mana an daga, waɗanda suka ce sun daga zaɓen nan sun fi mu sani abin da ya sa suka daga zaɓen, kuma fatanmu Allah Ubangiji ya sa hakan ne ya fi alheri.
Amin suma amin. Bari mu ɗauki kira daga Kaduna. Wane ne daga Kaduna?
Maulana Bello suka fi ne daga na Kaduna.
To Alhaji Bello, duniya na sarin ka.
Alhamdulillah, gaskiya wannan daga zaɓen babu daɗi. Amma dai abinda an faru shi shugaban hukumar zaɓe ya nemi ya kokari. Tsakanin da alhaji ana hura mishi wuta ne. Wallahi ana hura mishi, saboda haka ni shawara ma da zan ba shugaban kuma zaɓe, wallahi aji ake mai kawo da hutu. Saboda an riga an tsare shi an hura mishi wuta, jam'iyyar da ke mulki da sana'a shi tana zargin shi. To ina ga adawa. Saboda Allah, saboda ya tsaya gaskiya. Gaskiya tsaya gaskiya. Gaskiya mai tsaya da shi ta yake samu wani problem. Wallahi yana da gaskiya. Ko na da shi shugaban zaɓe da ake wallahi.
To mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je jihar Oyo da Ibadan kenan, inda aka tattauna da wasu 'yan kasuwa. Salamu alaikum, wani ne dake daga Ibadan?
Hello, Muntar Muhammad Hassan.
To ma Muntar, bismillah.
Yawa, na yi farin cikin fara samun ku yau.
Allah sarki. Kai
ne neman ku, ban taɓa samun gobe yau.
Allah sarki.
Allah ya. Game da maganar wannan ɗan siyasar nan Alhaji Malam Buba Marwa.
Ranka yi daɗe, muna zancen yadda ɗage zaɓe ya shafe ku ne ba batun wani ɗan siyasa muke yi ba a wannan lokacin.
To madalla. Wannan abin da ya shafe mu game da siyasa mu ba mu damu da shi ba, kuma mun san gyara ne. Gyara ne gwamnati za ta yi da kuma ita ƙungiyar wannan abunan na
kuma zabe
na kanta na anet.
To
mun san gyara ne don saboda akwai fannunukan da suka faru da yawa wanda mu talakawa ba mu san da shi ba.
To
amma su suka san shi, kuma mun yi farin ciki da wannan abun da suka yi. Dukkan shi abun da Allah ya yi alkawarin kowa zai samu a rayuwarsa.
To mun gode ƙwarai da gaske ma mun tare. Bari mu je Jos a jihar Filato. To wane ne a Jos?
Kuna magana da Alhaji Babaji mai Gwanjo Jos Filato Kandahar.
To bismillah Alhaji Babaji.
Wannan zaɓe mu da aka ɗage alhamdulillahi, ɗan Allah ya da wannan ruwan ƙuri'a da za mu yi, albarka ƙudura Allah, shaidanu uku na Najeriya sai mun jefe su da su. Ɗan Allah ya da sai mun yi maganar da mai Annabi Umaru da Obasanjo da Buba Galadima, ɗan Allah ya da sai mun yi maganar su da wannan ƙuri'a ta mu a Najeriya.
To yanzu bari mu je jihar Jigawa. Wane ne a Jigawa? Halo, wane ne ke jihar Jigawa? tun da alamar murashi shi malamin na jihar Jigawa. Jama'a kada ku sha'afa.
Hello.
Halawu, salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Yawa to. Idan sunan malamin daga Jigawa ko?
Amiru, babura lokar gaminan Jigawa State.
To, Amiru. Muna jinka.
Yawa, muna farin ciki da wannan daga zabe saboda Najeriya ta tsaya ta hiliya tsaf.
Gaskiya. To, bari mu je jihar Katsina tunda Malam Amiru ya gama nashi. Wane ne daga jihar Katsina? Malam na Katsina. Salamu alaikum. To, da alama malam na Katsina layin ka ko ban sani ba ko da akwai tangarda ne. To, bari mu je jihar Ondo. Bari mu je jihar Ondo, mu ji wane ne a Ondo.
Aminu Shehu, sarkin aska.
To, Malam Aminu Shehu.
Wato mu muna farin ciki da ga zaben nan da aka yi saboda duk muna kisan da aka shirya wa'annan bukatun tsofaffin suka shirya ubangiji Allah ya tona musu asiri ko muna fatan ubangiji Allah kara tona musu asiri Allah kuma ya ba baba nasara Allah ya dauka kashi Allah ya kara masa daraja da haske Allah kuma ya kara mai imani abinda nake son fada kenan
to bari mu je kuma wurin mai kira na gaba yanzu za mu je Ogun wato jihar Ogun kenan mu ji wane ne dake daga Ogun
na kana magana ne da Abdulsalam Musa Bagaji daga nan Sabo Abeokuta.
Okay, to bismillah Abdulsalam.
Eh, wannan shine kira na farko a tare da ku.
Allah sarki.
Na'am, to wato akan daga wannan zabe dai mu ne ba mu bakin ciki ba saboda sun fi mu sanin abin da yasa suka daga wannan zabe. Kuma ƙuri'a mu tana nan gotas ka din mu yana nan muna shirye insha Allah ta'ala ƙuri'a dai muna nan ga daga Sabo Muhammadu Buhari Allah ya yi shi za mu zaba albarka Annabi.
To madallah. Sai dai kada
da fatan a tashi lafiya Abdulsalam.
Amin summa amin. Amin summa amin. Kada shafa kuna kira ne ku bayyana muna yadda to bari mu dauki kira na ƙarshe daga jihar Yobe. Wani ne daga Yobe?
Malam Haladu Gobi ne mai magana daga jihar Yobe Fatafi.
To Malam Haladu muna sarin ka.
Wannan daga zabe da aka yi dai muna fatan Allah ya sa alkhairi da. Zama mu mutanen Najeriya.
Amin.
Allah ya sa komai zafin cikin koshin lafiya.
Amin kwarai.
Wannan shine ra'ayi na.
To Allah sarki mun gode kwarai da gaske Malam Haladu da ya kira mu na ƙarshe da duk waɗanda suka kira da waɗanda suke kokarin samun kuma ba same mu ba da fatan gobe ma rana ce. Madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai a takaice inda za ku je cewa an kammala wato gasar da ake yi na zakarun Afirka kasa da shekaru 20 a jamhuriyar Niger.
Labaran wasanni.
Yau muna fata mun sami kula mai lafiya akan wannan dandalin na labaran wasanni mu na wannan litinin. To zan fara a jamhuriyar Niger inda kasar Mali ta yi amfani da kwallon daga kai sai gola ta caccaka Senegal kuma ta zama zakara ita da Mali din. A gasar da aka kammala jiya a can Niger din na cin kofin kalubalen kana Afirka na yan matasa yan kasa ga shekaru 20. Najeriya ko matsayi na uku bata samu ba kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Haruna Mamman Bako.
A jamhuriyar Niger a ranar Lahadi da ta gabata ne aka kammala wasannin kwallon kafa nahiyar Afirka na matasan kasa da shekaru 20 kuma kasar Mali ce ta yi nasara gaban kasar Senegal a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan kungiyoyin guda biyu sun share minti 120 suna gogawa inda suka yi 1-1. Yan Mali ne dai suka soma jeho kwallo a raga bayan minti 26 ana wasa. Sai a minti ta 75 'yan kasar Senegal suka farke golan na kasar Mali inda kungiyoyin kwallon soka tafi karin lokaci na minti 15:2 daddai ba wanda ya nasara sai soka raba gari a bugun daga kai sai gola kasar Mali ta yi nasara ta farko a kofin nahiyar Afrika ta matasa ta ɗan ƙasa da shekaru 20 a jamhuriyar Niger yayin da kasar Senegal so uku jere ga juna kenan tana shan kashi a wasan ƙarshe ko kuma final na wasannin na matasa ɗan ƙasa da shekaru 20 kasar Afrika ta kudu ita ce ta zamanto ta uku bayan da ta lallasa tarayyar Nigeria a bugun semi tsaron gida bayan kungiyoyin sun yi 1-1 ɗan wasan kasar Senegal guda biyu sune suka samu tukuicin dan wasa mafi bajimta a wannan gasar da kuma dan wasan da yafi zura kwallo albarkacin wasan da ya gudana a jamhuriyar Niger a filayen wasannin Stade General Sani Kuncin a birnin Mai da stadium na Maradi Haruna Maman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Shuwa gaishe ka Haruna. To jita-jita da aka jima ana baza na cewa tajirin yarima na Saudi Arabia Mohammed bin Salman yana shirin ya sayi kungiyar kwallon kafa wato ta club din Manchester United na Ingila. Ba gaskiya bane ya ce wadai daga cikin ministocinsa Turki a Shabana wanda shine ministan watsa labarai da ke kula da kafofuwa watsa labaran can Saudiya din. Wata jarida ta ce Ingila wato da san ita ce ta fara fito da labarin cewa wai bin Salman yana shirin ya bada tayi na kusan dalan biliyan 5 na sai wannan club din na Manchester United wanda inda ya haka da su wanda suka mallaki club din wato iyalin Ingleza da sun samu ribar da ta zarce ta dala biliyan 2.2 domin sun sai wannan club din nayi akan makudan kuɗi dala biliyan 1 kawai a shekarar 2005 to duk da cewa ya musanta wannan rahoto din shi minista Turki a Shabana ya tabbatar da cewa gaskiya ne an yi taro kan a tsakanin wakilan shi yarima din da kuma na ita Manchester United amma ya ce taron ya tattauna dauka dawaidai wasu bangarori na club din ne kawai jama'a da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasanni yau mun bar ku lafiya daga Washington
to madalla yanzu kuma ga Sarfil Hashim Gumal ya dawo da labarai a takaice
to a takaice shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya umarci ƴan sanda da sojoji su nuna rashin imani ga duk wanda suka kama yana kokarin kawo katsalandan harkar zaben da aka dage na shugaban kasa a daren ranar Juma'a hukumar zabe mai zaman kanta INEC ta bayar da sanarwar dage zaben har na tsawon mako guda ƴan sa'o'i kalilan kafin fara zaben a rumfunan zabe miliyan 84 a fadin kasar INEC ta ce za a gudanar da zaben shugaban kasa ranar Asabar din mai zuwa yayin da zaben gwamnati da ƴan majalisun jiha shi kuma ya koma ranar 3 ga watan Maris bayan da ce ta lura da wasu batutuwa da suka shafi shirye-shiryen zaben. An shirya yau litinin shugaban kasar Amurka Donald Trump zai gargadi jami'an sojojin kasar Venezuela da cewa za su kasance cikin talauci idan har suka ci gaba da goyon bayan shugaban kasa na ƴan gurguzu Nicolas Maduro maimakon shugaban riƙon ƙwarya da Amurka ke marawa baya Juan Guaido. Gabannin jawabin da shugaban zai yi wa al'ummar Venezuela da ke zaune a birnin Miami, Farid White House ta ce Amurka tana sanar da inda jami'an soja da iyalansu ke ɓoye kuɗaɗensu a duk faɗin duniya. Gwamnatin Sudan ta kudu ta ce a farkon watan Maris za ta fara ɗaukar albashin kwana ɗaya daga ma'aikatan gwamnati a duk wata domin ya taimaka wajen biyan tabbatar da yarjejeniyar zaman lafiyar da ke kokarin kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar. Sai dai wasu masu saka ido suna nuna shakku kan yadda hakan zai iya aiki. Duk da haka yawancin ma'aikatan gwamnatin sun kwashe watanni ba a biya su albashinsu ba. Fadar shugaban Amurka ta White House ta kare matakin da shugaba Donald Trump ya ɗauka na ayyana dokar ta ɓaci akan iyakar Amurka da Mexico yayin da wasu jihohi ke shirin ɗaukar batun zuwa kotu. Haka kuma ƴan jam'iyyar Democrat da majalisu na shirin kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa da matakin shugaban.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe za a je wasu abokan aikinmu da sabbin labarai rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Sarfil Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Gresham da kuma injiniyanmu na wannan dare Mr. David Babaya kuma ƙirin ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a kwanan lafiya. Allah ya ba mu alkhairi nan nasa amin summa amin. Assalamu alaikum.